Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 9 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nuclear Iran, sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun ce su fa har yanzu suna cikin yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Koriya ta Arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaba Kim. Sannan Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo ta bayyana sake bullar da cutar Ebola ta yi a yankinta na Bikoro da ke lardin Equator.
Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki a harkokin tsaro suka yi ƙarin haske akan illar kwararar miyagun makamai da kuma yadda suke shigowa Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa yanzu 'yan damfaran yanar gizo a Najeriya sun koma satar bayanan manyan kamfanoni don yi wa jama'a da ma kamfanonin kansu damfara. Muna kuma dauke da rahoto akan tsokacin da masana ke ci gaba da yi game da matakin fitar gwamnatin Amurka daga yarjejeniyar makaman Iran. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawan shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar janyewa daga yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan nuclear Iran, sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun faɗi yau Laraba cewa har yanzu suna cikin yarjejeniyar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya gaya wa gidan rediyon RTL cewa yarjejeniyar na nan daram. Ya ce Prime Ministan Faransa Emmanuel Macron da shugaban Iran Hassan Rouhani za su yi jawabi a yau dinnan Laraba. Kuma ministocin harkokin wajen Faransa da Burtaniya da Jamus za su tattauna da jami'an gwamnatin Iran ranar Litini mai zuwa. Baya ga wannan fafutukar da ake yi a diplomasiyyance, ministocin harkokin wajen Jamus da na Rasha za su gana ranar Alhamis a birnin Moscow da Iran don gabatar musu da shawararsu. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sha alwashin ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wadda ake kira JCPOA a takaice, sannan ta ce ta yi takaicin shawarar da Trump ya yanke ta ficewa. Wata takardar sanarwar haɗin gwiwa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta ce zuwa yanzu dai yarjejeniyar ta JCPOA ta cimma burinta na tabbatar da cewa Iran ba ta gudanar da shirin nukiliya ba, kuma ɗage takunkuman da aka yi ma Iran ya inganta harkokin kasuwanci da na diplomasiyya. Wannan matsayin ya sha bamban matuƙa da na Trump, wanda jiya Laraba ya kira yarjejeniyar mashiriciyar yarjejeniyar da ke amfanar ɓangare guda kawai, wadda sam bai kamata ma a ce an taɓa yin irinta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Koriya ta Arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Isar Pompeo birnin Pyongyang yau Laraba ta faru ne daidai lokacin da ake babban taron ɓangarori uku a birnin Tokyo na ƙasar Japan, tsakanin Prime Minister Japan Shinzo Abe da Prime Minister wato Premier China Li Keqiang da kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in don tattaunawa kan daɗa inganta da dangantaka tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu ke yi, wadda aka gani ɓaro-ɓaro a watan jiya lokacin da aka yi wata babbar ganawa ta tarihi tsakanin Moon da Kim a yankin da babu harkar soji ciki a tsakanin ɓangarorin biyu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ce shugabannin uku sun fitar da takardar sanarwa ta jaddada goyon baya ga alkawarin da shugabannin kasashen yankin Korea din biyu suka yi na kawar da makamin nuclear a yankin ruwan Korea din. Sannan suka sake jaddada aniyarsu ta shawo kan Korea ta Arewa ta yi watsi da shirinta na nuclear. Shi ma babban jami'in diplomasiyar Amurka na wani balaguro inda yake fatan a sako wasu Amurkawa uku da Korea ta Arewa ke rike da su. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ta bayyana sake bullar cutar Ebola a yankin ta na Bikoro da ke lardin Equateur bayan da mutane 17 suka mutu daga cutar da ake kyautata zaton Ebola ce, aka kuma tabbatar da cutar jikin wasu mutane biyu. Ita ma hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar jiya Talata cewa kasar ta Kongo na fama da wata sabuwar bullar cutar ta Ebola. Sannan ta ce tuni ta fitar da dala miliyan guda daga asusun ta na gaggawa don taimakawa wajen yakar cutar. Hukumar ta WHO ta ce cikin makonni biyu da suka gabata an samu wasu mutane 21 da ake kyautata zaton suna dauke da wannan nau'in zazzabi mai alaka da Ebola a yankin. Mutane 17 din da suka mutu din sanadiyar wannan zazzabin ne. A shekara ta 2017 aka yi fama da bullar cutar Ebola ta karshe a yankin Likita da aka kebe don jinyar mutane, inda hudu daga cikin mutane 8 da suka kamu da cutar suka mutu. Wannan ne karo na 9 na bullar cutar ta Ebola tun bayan da aka gano cutar a shekara ta 1976, aka kuma sa mata sunan wani kogin yankin wato Ebola. Wasu 'yan majalisar dokokin kasar Australia su biyar su ne na baya-bayan nan da aka tilasta musu barin mukamansu saboda wani tanajin da ke kundin tsarin mulkin kasar Australia din da aka kirkiro tun a shekara ta 2017 da wato shekara 117 da suka gabata. Wannan ya haramta wato wanda ya haramta ma dan wato mutum ya kasance dan kasashe biyu a lokaci guda. Babbar kotun kasar ta yanke hukuncin yau Laraba cewa yar jam'iyyar Labour Senator Kati Galaga bata cancanci kujerarta ba saboda bata soke takardar izinin zamanta yar kasar Burtaniya kafin aka zabe ta a shekara ta 2016 ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba, Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci shugabannin rundunonin tsaron kasar da su bayyana a gabanta don duba yadda za a magance wannan matsalar. Masu fashin baki sun duba yadda makaman ke shigowa kasar. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
We have to find some way of addressing this.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya kenan, Dr. Abubakar Bukola Saraki, ya magana kan bukatun da ke akwai na shawo kan yaduwar makamai tsakanin jama'a a Najeriya. To ko shin ta wace kafa makaman ke tuttubowa zuwa cikin gida Najeriya? Brigadier General John Agim shine kakakin rundunar sojojin Najeriya baki daya.
That's the investigation that the police have to do.
Wannan ai bincike ne da 'yan sanda ya kamata su yi don gano ta ina makaman nan ke shigowa. Amma dai ka san kan iyakokin mu fa suna nan haka sakaka. A irin wannan yanayi abu ne mai saukin gaske ai ta shigowa da makamai. Kuma dai ta ina waɗannan makamai ke shigowa na illata al'amarmu ne a cikin ƙasa. Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya yi bayanin inda yake jin waɗannan makamai na ƙara shigowa cikin Najeriya.
Da daular Soviet Union ta rushe, barukokin sojojin da yawa sojojin kawai sun ɗauki jakansu ne kowa ya koma ƙasan shi a tunda kowane ɓangare ya zama ƙasa. Masu fataucin ɗin makamai a ƙarƙashin ƙasa su ne suka ɗauki makaman nan sai su cika jirgi suna yawon duniya, suna zuwa inda akwai rikici, inda akwai mai suna saida makamai. To kaga a lokacin za su zo kamar irin lardin Niger Delta namu su ɗauki mai ba biya sai su ba da makamai. To abinda ya ta faruwa kenan kafin wanda suka shigo mana ta fannin Sahara. na Sahara a lokacin da kasar Libya ta rushe aka hamfare mamman Gaddafi, kaman abinda su ma ya faru kenan, ko su ma da aka kashe Gaddafi, to kaga yanda makamai suka ta shigo muna a kasa kenan.
To ko yanzu menene abin yi ga Aliko Yar Rashid Harun, tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya?
Ita abin da ya kamata a karfafa ma jami'an tsaro, kuma wasu sarakuna da suke wayannan border din ya kamata a hada baki da su a rika aiki da sarakuna, kuma su yi amfani da mutanen saboda su taimaka ma su wayannan jami'an tsaro a rage wasu abubuwan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alaka taimaki soja ko gidan su ko dadari ko a bakin daga ko gidan su ko gunya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, a shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan kasancewa miyagun makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Biliyoyin dala Amurka ne ake hasara tsakanin Najeriya da sauran kasashen duniya sakamakon ayyukan 'yan damfara da ake kira 'yan 419 ko 'yan Yahoo Boys da Turanci. Yanzu haka 'yan damfarar suna sata bayanan manyan kamfanoni domin cutar jama'a. To koya wannan damfarar take a Najeriya, wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Bincike da Majalisar Dokoki ta Tarayyar Najeriya ta yi dai ya nuna cewa Najeriya na hasara fiye da naira biliyan 127 a duk shekara a bisa laifuka da suka shafi zamba ta kafofin sadarwar zamani ko cyber crime a Turance. Bincike dai ya nuna cewa bayan kasar Amurka da kuma Burtaniya, Najeriya ita ce ta uku ayyukan zamba ta kafofin sadarwa, wato internet crime. Akan haka ne dai gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kafa hukumar EFCC shekaru fiye da 10 da suka gabata. To sai dai kuma a yanda hankalin hukumar ya karkata wajen yaki da masu cin hanci da rashawa na siyasa, masu aikata zamba ta kafofin sadarwar zamani suna nema su gagari kundila, inda suka maida hankali zuwa manyan kamfanoni na cikin gida da kuma ketare. Wani rahoto da sashen hukumar FBI ta kasar Amurka mai yaki da zamba ta kafofin sadarwar zamani ya nuna cewa irin waɗannan kamfanoni na cikin Najeriya da waje daga shekara ta 2013 zuwa 2016 sun yi hasaran kwatankwacin dalar Amurka biliyan 5.3. Irin waɗannan masu aikata muggan laifuka da ke da nasaba da zamba cikin aminci ta kafofin sadarwar zamani dai ana kiran su da suna Yahoo Boys ne, musamman ma dai a birnin kasuwancin Najeriya wato Lagos. Alhaji Muhammad Abubakar na baban Yawa dai wani mai kamfanin hada-hadar man fetur ne a Najeriya, kamfanin da kuma ke fuskantar irin wannan matsala.
Yau sai ka ji satan ma mutane kuɗi sai su shiga manyan kamfanonuka ko manyan masu arziki su shiga suna bashi musu kuɗi a irin waɗannan na'ura wanda Allah ya sauka mana sauki. Yawan kana da kuɗi sai kaga kawai ka je banki ma wani ya kwashe maka, kuma cikin manyan kamfanonuka ko manyan masu kuɗi kamar su Dangote ne sai kaje wani ajiya shi ka kawai ya kwashe musu kuɗi. To wannan abu ba Najeriya bane kawai za su tashi su fuskanci wannan, ya kamata duniya su ci wannan yaki da cin hanci da shawan.
Irin wannan hari da 'yan Yahoo ko 419 ke kaiwa manyan kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na kasashen duniya daban-daban ne yasa ko a kwanakin baya sai da babban kwamandan askaran sojin Amurka da ke Afghanistan ya fitar da sanarwa ta shafin sa ta Facebook da ke kareta wasiƙun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da Amurkan ke yi a Afghanistan, inda ake aikawa da dubban wasiƙu na neman taimako na biliyoyin dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a wannan yaki na Amurka a ƙasar ta Afghanistan. To kowane ta'annaci irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma ƙasashen duniya. Dr. Dauda Muhammad Kuntugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Shi zamba ko satan dukiya ta hanyar duniyan gizo yana ma tattalin arziki illa ba ƙarami ba. Kaga kaman yadda aka ce Najeriya ta yi asarar dala biliyan 127 ta hanyar satan bayanai ta duniyan gizo, musamman za a ga cewa masu son zuba jari a Najeriya su waɗannan masu zamba ta wannan hanyar satan za su zaga sun gabatar da kansu kaman jami'an gwamnati ne na ƙasa ko kuma su ne wakilan kamfanonin da masu jin zuwa jari suke so su zuwa jari ko kuma su yi maka talla ko su yi tallan wani abu wanda yake ba na gaskiya bane saboda haka irin wannan satan ba karamin barna yake ma kasashe ba musamman kasashe masu tasowa irin Najeriya
yanzu dai a yanda hukumar EFCC bai yaki da cin hanci da rashawa tafi mai da hankali wajen yaki da ƴan siyasa masu zagon kasa ga tattalin arzikin Najeriya masana da sauran kasashe na ganin akwai bukatar hukumar ta ƙara mai da hankali akan ƴan Yahoo Boys ko kuma M419 kamar da aka san su a Najeriya Babangida from Murya Amurka daga Lagos
A gaida Babangida Jibril Masana harkokin yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na fidda kasar daga yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 akan shirin makaman nukiliyar Iran A cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aika mana za ku ji ƙarin bayani
A sakamakon fishewar da kasar Amurka ta yi ga yarjejeniyar nan ta wato Russia, Ingila, Jamus, Faransa, China da Amurka a game da nuclear kasar Iran na tattauna da Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto ta wayar tarho.
Ka san kusan kowace kasa da irin nata, jibla da irin nata sha'ani na hulɗa da kasashen waje. Trump abin da ya fahimta shi a America kuma shi yake mata zama shi ga nashi fahimta alheri to shi Dame dan ka duba duka kasashen ture waɗanda suka yi suna irin Ingila, irin Faransa, irin Germany duk sun roke shi kada shi yace amma shi ga ganin shi ficewa ta fi zama mai alheri game da abin da ya shafi kasar shi dama babban matsala ce ko yaushe ita ce kasa kai ita ta farko kafin kowa
to professor ana ganin cewa kamar shugaban kasar Amurka yayi kasada game da wannan mataki da ya dauka ku ya kuke kallon wannan matakin
to ni ina ganin duk wanda ya gona rumbune to shi yasa inda haɗi kesada America sun sa abin da suka aikata ba su gani ne kasada hakikani ka san sai shi kowace kasa ta duniya karfin tattalin arziki sannan kuma duk kasashen ture in ka gane su gaba daya America ta fi su yawan jama'a sannan kuma in ka duba duniya gaba daya tana sauraren su saboda irin karfin da ke gare su don haka wasu ke gani ya kasada shi hakikani da kuma siyasar duniya wadanda ke gani ya kasada suna duban maslaha ta su ta kansu ce shi kuma suna duban maslaha ta kasa ta America da Israel
Su kasashen da aka hada wajen wannan yarjejeniya kamar Ingila, Faransa, Russia da China. Kana ganin cewa wannan ba zai sukurkurta wato hulɗar su da kasar Amurka ba kan wannan matakin?
Babu shakka zai shafi hulɗar su da kasar Amurka don su ma da ma suna duban maslaha ta kasashen su. Da yawan su akwai kwangiloli da suke yi a kasa ta Iran. Akwai waɗanda su kuma suna kai jirage Iran tana da kwangiloli ta biliyoyin daloli da su na kira jiragen sama. Wasu kuma na wasu makamai. Wannan zai na duban maslaha kasar shi ce ba shakka wannan zai dan taba hulɗa tsakanin Amurika da waɗannan kasashe da suke kawayen ta na kuma na kudda buta da yanka bibi Ingila amma fa cikin nan karamin lokaci da su saki shiryawa domin dama da tukura da babu a yi umbutawa
to professor wace illa ce ake ganin cewa wannan mataki zai yi wa ita kasar Iran kanta
babu shakka yana mata illa kwarai da gaske domin zai kawo mata takunkumi wanda take wa gudu kwarai wannan abu ne da ke iya maida mata takunkumi da zai hana ta da mantar kasashen waje zai hana ta hulɗoɗi da kasashen waje da makamantansu wannan tabbas yana mata illa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa shirin da muke tattaunawa da wata ƴan Najeriya da ta kwana shekaru 16 a nan a birnin Boston dake jihar Massachusetts wato Ann Osula idan kuma masu aure na biye da mu mun tsaya ne inda bakwar tamu ta fara muna bayanin yadda za ta bude babban makaranta amma sai lokaci ya daga mana hannu to an kin ce zaki bude wata makarantar babba a ina zaki bude ta anan inda wannan karaman take yanzu ko kuwa wani wurin zaki nema daban
in za mu bude baban ina neman fili yanzu da za a gina a yi babban so muna ta duba kuɗi da yawa ne.
To an tatara kuɗi kenan shi nake so in ce an tatara kuɗi kenan.
Kuɗi da yawa ne ana neman kuɗin yanzu. Dama kan san a nan gari in ya sai gida za lease ne za amina mortgage ne za dinga biya wata da wata so in na samu za mu dinga biyan mortgage kenan.
To kin ce makarantan ya hada da kowa da kowa da bakake da Espanyol da Turawa ba su cewa wannan makarantan na bakan fata ce ba su kawo yaran su musamman Turawa da wanda suke su ma farare ne su ce
a babu babu suna jin dadi ma suna jin dadi wai ga yaran su za su koya za su yi associating da culture daban-daban wanda nake da su a nan in akwai kaman Black Awareness Day zan kawo musu su gelle su abin nan dora musu kai in photo da su yaran mu dan suna cin tai ba mai na kawo tai ba suna ci su sai mu yeah so yaran su ce an want fufu suna kiran tai ba su su suna ce fufu an ziyara kana a want fufu zan ce musu a your parents kafin ku ci fufu din amma ya parents din su ma sun ce I want some stuff so
to
suna son culture din
ba ki da matsala da su kenan wannan bangaren
suna so
to kin shekara 16 kuma ga shakin bude irin wannan dan karamin kasuwanci wanda ya hada ki hulɗa da mutane iri daban-daban me zaki ce game da hulɗa da su gaba ɗaya mutanen kasan da waɗanda suka zo ma da waɗanda kuka hada su
abin kam ba wai zance da dan turanci na zance is not easy kam
ba sauki
aiki dai ba sauki aiki ne you have to keep working hard kullum every time say akwai training sai ka je and they muna community na dole muna so mu fita da wai mu Nigerians ne Nigerian Americans ko muna da citizenship din ne ba za mu manta da gidanmu ba da gari mu wajen da muka zo so kullum ni suna abu a library a community na zuwa in ce musu gashi daycare na kids corner crash and preschool a Boston zan ce ga muna nan sun ce min where are you from zan ce originally daga Nigeria Nigerian kullum muna so mu ci gaba amma ci gaban muna so su san wai mu zo ne immigrants amma mu zo mu sa mark namu a nan gari ba za mu zo na a shadu ba.
To ya kika ga tsarin ilimi nan da wanda kika yi a gida daga wanda yake har zuwa wanda kika yi har zuwa wanda yake yanzu na PhD
muna yanzu especially da technology akwai abubuwa daban-daban a nan that is easier na gida muna zuwa makaranta da wuya
me yasa
aida ba wuta ba ruwa ba most people na gan ina gan wasu za su tafiya long distance kafin su je makaranta a gida wasu kuma na san a Maiduguri lokacin da mu yi makaranta a Maiduguri da Zaria ma za mu ganga zafi a lecture theater in ba AC za mu ji zafi amma nan in akwai sanyi za su sa heat in akwai zafi ga AC yaran suna it's easier a nan a yi makaranta a garin nan fiye da na gida.
To mu koma rayuwa a cikin America me ke baki shawara da rayuwa a America tunda kin dade nan.
Kai ina jin kamar anything da one mutum baba na yace da lokaci yana da wani pickup ya rubuta abar mutum da halinsa so halin mu da mun saba a gida mun zo nan kar mu manta wai gashi ayi abu mai kyau kullum so ko relationship duk da nake da shi a nan gari ina sa yi abin da na san zan ci riba kuma ba zan cuce wani ba.
To ya abubuwan jin daɗi nan suke irin abin more rayuwa irin kamar yadda kika ce akwai wuta akwai ruwa to magana hanya kiwon lahiya
resources things available akwai wuta akwai in kuma a nan Boston akwai sanyi sosai akwai snow amma snow din ya faɗi ga fita da city ya za a yi clearing dan in sun ga kuma ba za a iya fita ba sai a ce to kan mu bude makaranta yara su zauna gida So things are working. System din na tafiya. Na aiki a garin mu akwai muna da kudin muna da komai. We just need management kawai mun ci gaba. If not, so basu da abu kamar mu. Mu ne mun fi su.
Amma wasu na cewa wai tara kudi a nan America yana da wahala. Me zaki ce masu
gaskiya?
To
gaskiya ne.
Wai sai a ce bill ya yi yawa, ka biya wannan, ka biya wancan, ka.
Yes, gaskiya ne. Ana kudin a America.
In
yayi kudin yadda in yayi fada wai ga kudi, in na fada ga kudi ya yaran nan suke biya a wata, za a ce a sai kudi. Amma bill din kuma in so aka biya duka kudin zai ba za ka iya tara kudin ba.
Turkashi lokaci ma yayi muna abin da ya saba. Masu hare a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu Amadu Bakwar tamu Anu Usla da Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya ce salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku miƙa min sakona na yabo da jinjina ga mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. A bisa ƙoƙarin da yake yi na biyan albashin ma'aikata a kan lokaci, sako daga Gambo Barau Fataskum. Sai kuma sako na gaba ya ce ganawar da hukumomin yankin Tafkin Chadi suke yi a jihar Borno da zummar magance fitintunan 'yan ta'addan Boko Haram. Muna fatan wannan ganawar za ta bambanta da wacce ta gudana a baya. Sakon haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Muskandari. Sako na gaba ya ce to gwamnatin ƙasar Niger a yanzu dai mun gane cewa duk wanda zai fito ya faɗi gaskiya yunkurin ku guda ne, ku aika jami'an tsaro domin su kama shi. Hakan bai zo mana da mamaki ba, amma kada ku manta akwai juma'ar da bata da asabar. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. Sako na gaba ya ce a yau ƙasar nan in talaka ya kamu da rashin lafiya to kashinsa ya bushe. Tsakanin talaka da asibiti sai kallo, domin ba zai iya biyan kudaden da suke cazon mara lafiya ba, sai dai ya sha maganin gargajiya in ya dace ya warke. In kuma rashin lafiyar ya shafi tiyata ko magunguna masu tsada, to sai dai in yana da hanya ya nemi taimako gun jama'a a kafofin watsa labarai.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takeice, bayan da shugaban Amurka Donald Trump yanke shawarar janyewa daga yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan nuclear Iran, sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun faɗi yau Laraba cewa su har yanzu suna cikin yarjejeniyar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya gaya wa gidan rediyon RTL cewa yarjejeniyar tana nan daram. Ya ce Firayim Ministan Faransa Emmanuel Macron da shugaban Iran Hassan Rouhani za su yi jawabi a yau dinnan Laraba, kuma ministocin harkokin wajen Faransa da Burtaniya da Jamus za su tattauna da jami'an gwamnatin Iran ranar Litini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Koriya ta Arewa a ci gaba da shirye-shiryen ganawar da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta bayyana sake bullar cutar Ebola a yankinta na Bikoro da ke lardin Equator, bayan da mutane 17 suka mutu daga cutar da ake kyautata zaton Ebola ce, aka kuma tabbatar da cutar a jikin wasu mutane biyu.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.